بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin Lahadi ce da ta daidai da 25 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1432, daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na hudu daga cikin jeran karatuttukan littafin Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Abul Hussein. Karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun shiga cikin muqaddima wadda al-Imam Muslim yake yi sharaf fage ce dangane da ilmul jarh wa ta'dil, wanda zai fara magana akai. Kada a manta cewa wani aboki kuma almajirin Imam Muslim shine ya neme shi da ya rubuta mai littafi wanda zai tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wadanda aka ruwaito su da isnadodin su ingantattu, sannan kuma ya fitar da ainihin wato ma'anoni waɗanda suke a tattakaice. Imam Muslim yayi alƙawarin zai rubuta littafi a wannan tsari. Daga cikin tsare-tsaren da yake faɗi, mun ɗauko karatu inda tsayawa ta kama mu dole a karatun da muka gabatar, ba a inda ya dace a tsaya ba. Na haka za mu ɗan daso daga baya kaɗan domin karatun ya mana kyakkyawar gaba ta fahimta. Imam Muslim ya fara magana dangane da cewa ba zai rinka maimaita ainihin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka siddan ba. Na daga cikin abin da yake cewa, yace fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi, yace duk abin da ya zama babu makawa sai ainihin wato mun maimaita shi a jumlance, wato gaba ɗayan shi, min ghairi hajatin minna ilayhi, wanda zai zama bamu da ainihin wato wata bukata zuwa gare shi. Fala na tawalla fi'ilahu insha Allah, to ba za mu ainihin wato daukar wa kanmu maimaita shi ba in Allah ya so. Abinda wannan magana take nufi, koda akwai wani hadisi da ya cancanta a ce an maimaita shi a wuri, amma kuma sai ya zama babu fa'idar a maimaita shi, yace to shikenan ba za a maimaita shi din ba. Wato abubuwa guda biyu za su iya haduwa. Ya dace a maimaita shi in an duba ta wani bangaren, amma ta wani bangaren kuma in an duba za a ga bai dace a maimaita shi ba. Yace to duk hadisin da muka samu kanmu a irin wannan halin ba za mu maimaita shi ba, sai hadisin da ko ta ina muka duba za mu ga cewa ya cancanta a maimaita shi bayan ainihin an da a bayan ada an kawo shi. Sai yace to fa amma al-qism al-awwal fa inna natawakha an nuqaddima al-akhbar allati hiya aslamu min al-uyub min ghayriha, yace to dangane da kashi na farko na hadisan da muka yi alƙawarin cewa za mu kawo, yace za mu tinkari ainihin wato hadisan da suka fi kowaɗanne kubuta daga ainihin aibi, wa anqa min an yakuna naqiluha ahla istiqamatin fil hadis, hadisan da za su kasance ainihin wato waɗanda suka ciro su mutane ne waɗanda suke tsayayyu masu gaskiya a cikin hadisi, kuma hadisan su zama mafi tsafta, wa itqamin lima naqalu, sannan kuma su waɗannan malamai su zama masu kyautatawa ne da hadisan da suke cirowa daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lam yujar fi riwayatihi ikhtilafun shadid, wadanda a cikin ainihin wato riwayar su ba samu ainihin sabani mai tsanani ba, wala takhlitun fahishun, ba kuma a samu wani cudani mai muni ba. Wato abinda Imam Muslim yake fadi anan, kashin farko na hadisan da zai kawo a cikin wannan littafi zai tattaro hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka fi kowaɗannan hadisai kyau da tsafta, saboda waɗanda suka ruwaito su mutanen kirki ne kuma masu iya tace abin da suke ruwaitowa. Waɗannan irin mutanen, yace mutane ne waɗanda ba a samun sabani mai tsanani a cikin riwayoyinsu, ba kuma a samun ainihin cudani mai muni. Abin da yasa duk ƙwarewar malami, duk iyawar shi da ilimin shi, bai isa ya ce baya kuskure ba, bai isa kuma ya ce tunda yake bai taɓa ruwaito wani abu a bisa akasin yadda aka karanta da shi ba. To amma abin da ake tsoro shi ne in an samu sabani a cikin riwayar tashi, kada a samu sabanin ya yi tsanani daga sauran waɗanda suka ruwaito hadisi daga gare shi. Ko kun fahimta jama'a? Shi ne ya zama sabanin za a samu na lafazi ne, wannan ya ce aska, misali wannan ya ce wuka, wannan ya ce hula, wannan ya ce tagiya, misali kaga ma'anar tana koma zuwa gaba daya. Ina fata an gane. To kaga anan in an samu malami da wannan, wannan ba aibi bane da za a aibanta mutum. Haka kuma ka a same shi yana cudanya riwayoyi, cudanyawar da ke nuna na ma'ana. Akan samu wani malamin ya gabatar da wata riwaya ko kuma ya jinkirtar da wata kalma akan wata kalma, amma sai zama wannan bai haifar da wani munin ma'ana ba. To an samu irin wannan, baya zubar da mutuncin malamin hadisi, balle ya lalata da ainihin riwayar shi. Sai yake cewa kama kad usira fihi ala kasiri min almuhaddisina, kamar yadda da yawa aka kama malaman hadisi da ire-iren waɗannan matsaloli guda biyu. Shine an kama malaman hadisi da yawa da samun sabani mai tsanani da kuma cudani mummuna a cikin riwayar su, wa bana zalika fi hadisihim, kuma wannan ya bayyana a cikin hadisin su. Fa idza nahnu taqassayna akhbara hadha as-sinf min an-nas, to idan muka kwararo hadisan waɗannan nau'i na mutane, sune mutanen da hadisan su zaka iya cewa 100 bisa 100 waɗannan mutanen an karba hadisan su, mutanen kirki ne. Yace to in muka kwararo hadisan su, atba'ana ha akhbaran yaqa'u fi asanidha ba'd man laysa bil mawsufi bil hizzi wal ittiqani, sai kuma mu biyo baya da hadisan waɗanda su kuma a cikin isnadan su, wato mazajen hadisin, siffofin su basu kai hadda da kuma kwarewa ta irin waɗancan na farko ba. Shine idan da misali za a ce za a gwada abin ne da azamanance da ake cewa da 100 bisa 100 ko 100% ko makamantan haka, mana idan muka kwararo waɗanda riwayoyinsu za a ce sun kai 100 bisa 100 wajen inganci, to sai kuma mu biyo baya da waɗanda hadisan su kuma kamar 80 bisa 100 da wajen inganci. Ina fata an gane. Sai yake cewa kasinful mutaqaddim qablahu, kamar dai waɗannan waɗanda suka gabata kafin su, ala annahum, ko da ike su din, wa in kanu fi ma wasafna dunahum, ko da ike a wajen siffantawar da muka yi ta wajen hadda da ƙwarewar karatu suna ƙasa da waɗancan na farko ne, sai dai kuma fa inna isma sitri wasidiq wa ta'atil ilm yashmaluhum, sunan rufin asiri da gaskiya da kuma sunan ilimi duk ya tattaru a kansu. Abinda malamin yake son ya ce a cikin wannan ainihin gaba ita ce, zai ruwaito hadisan mutanen da suke wajen ƙwarewa da hadda, waɗannan mutane sun cancanta a karɓi riwayarsu. Sai kuma Imam Muslim ya wata ishara, ko da ike ɗan adam ne ba za a iya kubutar da su daga wasu abubuwa na kurakurai ba, sai ce amma kuma kurakuran ba su kai a ainihin rike su a matsayin dalilin da zai rage musu daraja ba. A ƙarƙashin wannan, waɗannan mutanen hadisansu 100 bisa 100 kenan. Yace sai kuma ya biyo baya da hadisan waɗanda ba su kai waɗannan ba a wajen ƙarfin hadda da gogewar ilimi. Yace ko da ike wajen rufin asiri da gaskiya da kuma ilimi su ma sun samu ainihin nasu, ko da dai ba su kai na waɗancan ba. Kama suwa, sai yace ka afa ibnu sa'ib, kama afa udan sa'ib, wa yazid ibn abi ziyad, da yazid dan abi ziyad, wa lays ibn abi sulaimin, da lays dan abi sulaimin, wa adrabihim, da makamantansu. Waɗannan mutanen dukansu in sun ruwaito hadisai ana kiran hadisan su sahihai, amma an rinka samun wasu matsaloli ne a ƙarshen rayuwarsu. Misali ƙarshen rayuwar malam wani, sai a samu ya samu matsala ta takhrisi, wato saboda tsufa bakin shi ya zan yayi gargada, baya iya fadin wasu harufa yadda yake iya fadin su lokacin da yake matashi. To kaga anan ba za a hada karfin abin da zai ruwaito yana shekara 40 da yana shekara 80 ba, a ƙarƙashin haka sai kaji an ce hadisan shi na ƙarshen rayuwar shi suna da dan matsala. To kaga wanda ko ya zama tun farkon rayuwar shi har ya rasu hadisan shi ba su da matsala, kaga shi kuma yana sama da wancan kenan. Saboda haka sai yake cewa waɗannan mutane uku nan da aka buga misali da su da su da makamantansu ba su kai nau'in farko da ainihin wato muka ainihin buga misalan su ba, tare da cewa su waɗannan nau'i na farko zai zo ya ambaci sunan irin su a yanzu din nan. Yace min ummalil asar, na daga cikin malaman da suka dauko riwayar hadisai wato asarai maganganun tabi'ai da makamantansu, wa muqalil akhbar, da kuma waɗanda suka ciro ainihin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da yake al-Imam Muslim yayi amfani da waɗannan kalmomi gudu, bari in tsaya in tantance mana su dan kasuruda mu. Al-athar da al-akhbar. Al-athar jam'i ne na athar. Athar kuma abinda ake nufi da shi a ilimin hadisi shine maganganun sahabbai da tabi'ai. To al-akhbar kuma ana nufin maganganun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ayyuka da abubuwan da suka shafe su. To amma su malaman hadisi daga cikin malaman farko irin su Imam Muslim idan suka ce asar da akhbar duk abu da yake nufi, dan haka anan da Imam Muslim yayi amfani da waɗannan kalmomin guda biyu a wuri daya, gaskiya saboda Allah ma'anar su abu daya ne a wurin shi, sai dai kadai saboda ya ainihin raba maganganun guda biyu ne sai ya kawo wannan kamar yace wane yana sai da humuna kuma yana sai da ainihin adara. Kaga dai a takeicen ka koma zaka samu abin yana karkewa ga duk abu daya ne, yana sai da dara yana kuma sai da huluna. Dara din nau'i ce daga cikin nau'ukan huluna, wane yana sai da suturu kuma yana sai da shaddoji. Kaga dai har yanzu shadda nau'i ce ta sutura. To anan Imam Muslim ka duba sai yace min ummalil asar, daga cikin waɗanda suke dauko asar sune dai hadisai, wa muqalil akhbar, kuma waɗanda ainihin suke ciro hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma a zamanance da yake kai kana rayuwa a ƙarshen duniya ne yadda yake istilahat sun canza. Idan aka ce asari to ana nufin maganganun sahabbai da tabi'ai, a yayin da aka ce akhbaru kuma ko hadisai ana nufin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da zaka fassara wannan wurin da haka ba za a ce kai kuskure ba, sai dai ana so ka san shi ne littafin ba da irin wannan ka'idar da kai ka sani a yanzu ba da irin ta ce ya rubuta littafin ba. Misali a zamanin Sardauna, idan Sardauna ya ce jihar Sokoto, misali inda da jiha a lokacin, in ya ce jihar Sokoto, abinda Sardauna yake nufi da Sokoto a lokacin ba ita ce abinda yanzu kai ka sani a Sokoto ba. Ko kun fahimta? Domin kun ga Sokoto a wancan lokaci ta fara tun daga jihar Zamfara ta yanzu, da jihar Sokoton ta yanzu, da jihar Kebbi ta yanzu, har da wani bangare na jihar Niger ta yanzu kamar su Kwantagore da makamantansu, duk waɗannan province ne na Sokoto. Idan aka ce plateau a wancan lokaci ana nufin wasu bangarori da yawa na ainihin wato ko jihar plateau yanzu da kuma jihar Nasarawa da wasu bangarori ma waɗanda ne yiwa daga cikin bangaren Abuja. To ashe kaga kenan idan aka rubuta abu da dadewa, idan canje-canje suka zo suka faru, to dole ne sai kai taka tsantsan wajen fassarawa dan kai ya zama abinda kai kake fadi sabanin abinda shi ne rubutun yake fadi. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka yanzu misali a wancan lokaci da jihar Katsina da jihar Kaduna suke a hade, mutumin da ya fito daga karamar hukumar Mani yana ina ne? Kaduna state yake. Mutumin da ke Mani, bangaren Mani, ina zai ce yake? Kaduna yake. To amma kaga a yanzu in ka samu wani abu da aka rubuta yana cewa ni dan yankin kasar Mani ne ta jihar Kaduna, sai ka ce to wannan fa yana nufi a da ne. Don ba haka ba yanzu yara da suke karanta history ko social studies ko civil education ko wane ne sai su ce a to ai Mani kuma Katsina ne, sai a ce eh wannan a da ne. To saboda haka a da malaman hadisi suka ce asar da akhbar duk abu daya suke nufi, malaman hadisi suka ce haddathana da akhbarana a da duk abu daya suke nufi. Amma daga baya an samu revolution a cikin harkar ilimin malaman hadisi, kalmomin ma'anoninsu sun canza. saboda haka in kana karanta littafi irin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad da ainihin Muwatta ta Imam Malik, irin istilahat da kake gani a cikin waɗannan littafan ya sha bamban da irin waɗanda kake gani a cikin littafin Ibn Khuzaima da Baihaqi da Hakim da Ibn Hibban. Saboda da Ibn Khuzaima da Baihaqi da Hakim, waɗannan malaman da Ibn Hibban mutaakhirai ne, wato sun zo daga baya ne bayan an yi wasu canje-canje a cikin harka ilimin da su Imam Malik da Bukhari da su ainihin wato su Imam Ahmad suka yi rubutu akai. To dan haka in ka zo kana karanta tafan su sai ka rinka fahimtar shi wani a zamanin shi in sun ce kaza kaza fa suke nufi, amma mu kuma a wannan zamanin yanzu an ce kaza to ga abin da wannan abin yake nufi. Jama'a kun fahimta da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai ya ce to daga cikin malamai waɗanda suka ruwaito asarai da kuma ainihin hadisai, fahum wa in kanu fi ma wasafna min al-ilmi was-sitr inda ahli al-ilmi ma'rufina, su waɗannan guda uku da muka ainihin faɗi muka faɗi sunan su, ko da yake siffofin su da muka faɗi na ilimi da kuma suturtuwa halin su a wurin malamai sanannu ne. فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. سيتو ودن سودن دباسوبا دجا تكين سأو إنسو ودن دعينهم مكا أمبتا تغسكيا سنبي سقريوا دكما سأيوا أوجن رواية كما مبي بيتاني أكنسو أوجن خالي دكما أوجن مرتبة. واتو كينان أبندا إمام مسلم يكي تيوا أنا akwai waɗanda suke aqran ne, wato sa'o'in juna ne tabakar su guda, amma kuma Allah ya daukaki wasu akan wasu, kamar yadda zai zama ajin ku ɗaya da mutum, rana ɗaya kuka shiga makaranta ko tare kuka shiga, rana ɗaya kuka fita ko tare kuka fita, amma kuma sai zama kai da kanka kashe da cewa ajin ku ɗaya amma ya fika, to shine aqran ɗan tabaka ɗaya, amma kuma zaka ga cewa wasu sun fi wasu. Sai ke cewa li anna hadha inda ahli al-ilmi darajatun rafi'a, domin wannan daraja ce madaukakiya a wurin malamai, wa khaslatun saniya, kuma wata dabi'a ce wadda take shan bamban tsakanin sa'o'i, a samu wane da wane tsaran juna ne, amma kuma wane ya zarci wani. Ala tara, sai Imam Muslim yace baka ganin, annaka idza wazanta haula is-salasata allazina sammainahum, waɗannan guda uku da muka ambaci sunan su idan ka gwada su, su ne Afa'an wa Yazidan wa Laysan, da Afa'u da Yazid da Lays, idan da za ka gwada su bi Mansur ibn al-Mu'tamir da Mansur dan Mu'tamir wa Sulaiman al-A'mash da Imam al-A'mash wa Isma'il ibn Abi Khalid da Isma'il dan Abi Khalid fi itqan al-hadith, idan da za ka gwada waɗancan guda uku da waɗannan guda uku, sa'o'in juna ne, tsarar juna ne, tabaka ɗaya suke, amma da za ka gwada waɗancan ukun da waɗannan ukun, an fahimta? Yake cewa wajen iya hadisi wal istiqamati fihi, da kuma tsayuwa akan ruwaito hadisi yadda yake, wajadtahum mubayidina lahum, za ka samu waɗannan da muka faɗi na ƙarshe, an fahimta? Waɗannan da muka faɗi na ƙarshe to sun zarce wa waɗancan, la yudanunahum, ba sa yin daidai da su, la shakka inda ahli al-ilm bil hadith fi zalika, masanan hadisi ba sa shakka akan haka, tabakkar su ɗaya dukkan su shida din, amma waɗancan uku na farko suna ƙasa da waɗannan, duk malamai sun sallama ba sa jayayya. Yanzu abinda ake nuna maka in ya zama waɗanda ke rayuwa zamani ɗaya da yiwa ma malaman su ɗaya ko makarantar su ɗaya an samu fifikon ilimi a cikin su, ashe ko kaga in ya zama tsakanin wani zamani da wani zamani dan an samu wasu malamai sun zarci wasu malamai a ilimi da gogewa, babu mamaki. Ko kun fahimta jama'a? Tunda wani ikon Allah, kai uba ma kakan haifi ƴaƴa biyu, ɗaya ya zama mai hazaka ɗaya ya zama mara hazaka, to wannan daga ciki ɗaya kuma kenan, balle makaranta ɗaya da za a zauna wani ai ta karatu san baya fahimta, a daidai lokacin da wani kuma ji yake yana fahimta kamar ana fasa kanshi ana zuba mishi. Ina fatar an gane. Dan haka sai ya ce malamai ba sa shakka dangane da cewa waɗannan ba daidai suke da ainihin waɗancan ba. min ladhi istafada indahum min sihhati hifz mansur, saboda ainihin ilimi wanda ya kwarara a wurin su malamai da kuma masaniya wanda ta kwarara a wurin su malamai dangane da ingancin haddan Mansur wal A'mash da A'mash wa Isma'il da Isma'il, saboda abin ilimin ya kwararo birjik ko ta ina an san cewa da A'mash Sulaiman kenan, da Mansur da Isma'il dan Abi Khalid, waɗannan kowa ya san su sun yi fice a wajen hadda da iya hadisi fiye da Afa da ainihin Yazid da kuma ainihin waɗancan da ainihin aka faɗi laisu a sama, wa itiqanihim li hadisihim, da kuma iya ƙwarewarsu ga hadisansu, wa annahum lam ya'rifu misla zalika min Ata'in wa Yazida wa Laysin, kuma su malamai sai ba su san irin wannan ƙwarewar a wurin Ata'u da Yazid da Lays ba kamar yadda suka santa daga wurin waɗancan. Ko kun fahimta jama'a, kamar ɗalibi ne a gama jarabawa sai malami ya bawa na 70% shi kuma sai aka bashi 30%, kaga yayin da wancan yake da B mai yiwa ka ce wannan kuma zaka ce yana da ainihin wato F, sai shi wannan da ya faɗi sai zo yana tuhumar malamin dan menene ni ka kada ni wana kuma kasashi yace, sai ya ce a ilimin da na san wana yana da shi kai baka da shi, shine me yasa malamai suka fifita waɗancan malaman a bisa waɗannan guda uku, saboda ilimin waɗannan malaman ya bayyana bayyanar da irin wannan ilimin bai bayyana na waɗancan ba, yasa malamai suka ce waɗannan sun fi waɗancan. Ko kun fahimta jama'a, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa fi misli majra haula, malam yace to kuma a bisa magudanar irin waɗannan kamar yadda ka ji mun gwada maka waɗancan uku da waɗannan uku, ko idza wazanta bainal aqran, idan ka sake gwada tsakanin sa'o'in juna a cikin ilimi, kabni aunin kamar Abdullahi dan Aun, wa ayyuba sakhtiyani da ayyuba sakhtiyani, ana iya karanta shi da sakhtiyani sinun ay mata fataha, ana iya karanta shi da sakhtiyani sinun ay mata kasra, ma auf ibn abi jamila, idan ka hada ainihin wato Abdullahi dan Aun da ayyuba dan sakhtiyani ka hada waɗannan guda biyun tare da Auf ibn Abi Jamila, Auf dan Abi Jamila wa Ash'as al-Humrani da Ash'as al-Humrani wa huma sahib al-Hasan wa ibn Sirin, waɗannan bangarorin guda biyu almajirai ne na al-Hasan da ainihin wato al-Hasan al-Basri, kuma almajiran Muhammad dan Sirin ne kama anna ibn Aun wa Ayyub sahibahuma, kamar yadda yake kuma su waɗannan guda biyun su ma Abdullahi dan Aun da Ayyub Sakhtiyani su ma almajiran Hasan al-Basri ne da Ayyub, illa anna al-bauna bainahuma wa baina hadhain ba'idun, sai dai tazarar da ke tsakanin waɗancan guda biyun da waɗannan guda biyun tazarar tana da nisa, fi kamalin fadli wajen cikakkiyar falala wa sihhatin naqal da ingancin ciro hadisai. Kun fahimta mai malam ke cewa almajirai ne guda hudu na malamai guda biyu, malaman nasu su ne al-Imam al-Hasan al-Basri da al-Imam Muhammad ibn Sirina, waɗannan malaman suna da almajirai guda biyu, akwai Abdullahi dan Aun da Ayyub as-Sakhtiyani, idan ka gwada waɗannan almajiran guda biyu waɗanda sun yi karatu wurin waɗannan malamai biyu al-Hasan da Ibn Sirin da kuma wasu almajiran nasu Auf dan Abi Jamila da Ash'as al-Humrani, waɗannan Auf dan Abi Jamila da Ash'as al-Humrani ba su kai waɗancan ba, sai malam ya ce ba ma haka ba, tazarar da ke tsakanin su tana da tsawo ƙwarai da gaske, tana da girma, amma kuma malaman su ɗaya ne. Jama'a kun fahimta? Kuma banda malaman su ɗaya ma aqran ne, wato in aka ce aqran ya fi a ce ma malamai ɗaya, don abin da yake nufi da aqran shine net, wato lokaci guda ba ku kai karatu, ba wai wane ya fita daga makarantar bayan shekara goma ne kai ka zo ka shigo ba, a'a a lokaci guda suke karatu a wurin waɗannan malaman, amma da Abdullahi dan Awu da Ayyub as-Sakhtiyani tazarar da ke tsakanin su da fifiko tana sama da ga ta Auf dan Abi Jamila da Ash'as al-Humrani, ina fata an gane. Sai ya ce wa in kana Aufun wa Ash'as ghayra madfu'aini an sidqin, ko da ike fa su wannan ainihin wato Auf din da Ash'as din
غير مدفوع عيني با ابن تنكدوا بني با انا توري سو بني ان صدقوا امانتي game da gaskiya da amana inda ahlul ilmi a wurin malamai walakin alhala ma wasafna sai dai kuma halin ya kasance kamar yadda muka gaya maka min almanzilati inda ahlul ilmi na matsayin su a wurin malamai wato ba ce maka ake waɗannan guda biyun aun Aus dan Abi Jamila dinnan da shi da ainihin Ash'ath ba ce maka ake makaryata bane ba ce maka ake mutanen banza bane a mutanen kirki ne amma kirkin nasu da nagartar su ba ce maka ake basu iya karatu ba a iya karatun su da gojewa ba ta kai kamar ainihin Abdullahi dan Aun da kuma Ayyuba Sakhtiyani ba tare da cewa malaman su ɗaya kuma lokaci ɗaya suka yi karatu me malam yake so ya ce maka kaida yake fadi idan aka samu wannan bambancin tun daga gogewar malaman da ke ruwaito hadisai suna da bambanci ko to dole a san bambanci ko a wurin hadisai kenan shine in ya zama wane yafi wane karfin hadda da iya karatu in ya ruwaito hadisi dole ne hadisin shi kuma ya fi wancan wanda ke kasa da shi ya ruwaito wannan ai aggregate ne mai sauki a wurin jarabawa wane ya samu 50% wane ya samu 95% da aka zo sai aka ce wane yana da E wane yana da A ba za ka ce dan me ba sai a ce ai tun daga wurin sakamakon jarabawar sun sha bamban jama'a kun fahimta abinda to muslim yanzu yake so ya ce maka kenan kaga a fakaice in ka fara duban hadisai kenan ingantattu to wasu ma sun fi wasu inganci to sai yake ce maka a cikin wannan littafin nashi idan yazo waɗanda zai fara tattarawa sune waɗanda suka fi ko waɗanne inganci sannan sai biyo baya da waɗanda kuma suke biye da su sannan sai sake biyo baya da waɗanda kuma suke ƙasa da waɗannan kenan a cikin sahihu muslim akwai hadisin da zaka iya cewa asahhu sahih the best of all hadisin da yake kowanne inganci akwai a muslim akwai hadisin da yake sahihun akwai wanda yake sahihun li ghairihi akwai wanda yake hasanun li ghairihi akwai wanda yake hasanun li dhatihi kaga yanzu waɗannan nau'uka ne guda hudu amma kowanne ban ka kira shi sahihi a jumlance ba kai kuskure ba amma a wajen martaba an aka zo sai a ce na farko sahihul li dhatihi na biyu sai a ce sahihul li ghairihi na uku sai a ce hasanul li dhatihi to wannan na hudu babu shi a cikin sahihu muslim gaskiya ko da yake wannan matsala ce da zamu zo mu tattauna ta shine akwai hadisin da yake hasanun li ghairihi a cikin sahihu muslim kenan an dubi isnadin shi ya zama da'ifun li dhatihi zahiri akwai amma a hakika ba haka bane shine akwai isnadin da in ka kalle shi zaka ga zahiruhu da'if amma abin da yake faruwa gaskiya an ruwaito shi ta wata hanyar wadda ita wannan hanyar ce ba wata ba kuma babu wannan matsala kenan za a iya ruwaito isnadin da yake mudallas ne to kaga al isnadul mudallas isnadun da'ifun wannan isnadin da yake mudallas sai kaga an ruwaito shi da wannan isnadin amma da haddasa bit tahdis yace haddathana a ƙarƙashin haka kaga wannan matsalar ta kau a cikin shi isnadin kenan to abinda muke so in ce anan akwai hadisin da zaka iya kiran shi as-sahhu sahih wato yanzu shi ya wuce 100% zaka iya cewa 120% A plus kenan in ya ci A ma sai an kara ta da plus ko kun fahimta to ɗaya kenan kaga wannan ya wuce kowanne hadisi a wajen inganci kamar wanne kamar hadisin da Imam Malik ya ruwaito daga Zuhri daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar akwai su burjik a cikin wannan littafin to wannan hasali malamai suna kiran shi silsilatu zahabiyya sarkar zinare wato ingancin ya kai ingancin ana ganin ma in an ce ingantacce kamar kalmar bata isa ba sai su hadihi silsila zahabiyya wannan sarkar zinare ce kai ka san ku kowanne zamani sarkar zinare daraja ta karuwa take to in ka fahimci wannan to akwai kuma waɗanda ke ƙasa da wannan kamar irin waɗannan da Imam Muslim ya buga misali da su riwayoyin malamai irin su A'mash, yanzu A'mash in ya ruwaito hadisi, hadisin shi sahihi ne shi ma kuma, amma kuma sahihancin shi bai kai kamar na Maliku ba. Mana kaga gaba da gabanta kenan, Imam Muslim zai zo ya fito karara zai faɗi wannan, zai ce saboda Allah da kanshi ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Shi yanzu Imam Muslim ya dauko waɗannan mutane guda uku da ya buga misali da su, yake cewa kaga waɗannan nagartattu ne, sun kware, sun iya, sun goge, sai mu ce maka haka ne Muslim. To amma kuma da zamu dauko Imam Malik kuma sai mu ce shi kuma yana sama da su. To yanzu a cikin littafin Muslim akwai riwayoyin Imam Malik. To yanzu riwayar Imam Malik kuma ta fi riwayar waɗancan malamai da Imam Muslim ya kawo. To sa'an nan sai kuma ka ce riwayar su a ba'u ita kuma tana ƙasa da waɗannan. Kaga yanzu an samu matakai uku kenan. Sannan sai kuma ka ce riwayar irin su waɗannan ainihin wato Auf dan Abi Jamila, sai ka ce ita kuma tana ƙasa. To kaga kenan zaka ce akwai as-sahih sahihi. Sannan akwai sahihun. Sannan akwai sahihun li ghairihi. Sannan akwai hasanun li dhatihi. Kaga an samu gidaje hudu kenan a cikin sahih. To duk waɗannan Imam Muslim yana isharar akwai su kuma zai kawo su, kuma in ya tashi kawo su zai rinka jero su ne. Amma yanzu nan sai ya ce maka yana kafa maka uzuri ne, karka ce dan me zai gabatar da wani hadisi akan wani hadisi ba daga annabi bane, tace gaskiya ne daga annabi ne, amma asali ba daga annabi ne matsala ta faru ba, daga waɗanda suka ruwaito ne. Kamar a ce a ya zaka ce dan wane yafi dana kokari a halin dukkan su a makarantar ka suke karatu, sai malami ya ce gaskiya ne amma ba daga gare ni bane, daga yaran ne. Kaga wannan ya ci 59, wannan ya ci 95, kaga ashe ba daga gare ni bane ni ne karantar da su, amma dai a jumlance dukkan su sun ci jarabawa, amma wani ya fi wani. Ko kun fahimta jama'a? Haka al'amarin yake. Sai ya ce wa innama masalna ha'ula'i fit tasmiya, abinda ya sa muka buga misalin sunayen waɗannan li yakuna tamsiluhum simatan, dan ya zama misalin su a alama ce, yasduru an fahimha min man ghabiya alayhi tariqu ahli al-ilm fi tartibi ahlihi fihi. Allahu akbar. Kun ji maganganun duk da ne ta fadi ga su Imam Muslim ya fadi. Yace abinda ya sa muka buga misali da waɗannan kuma har muka kai ga ambatan suna, ba so muke kawai mu ce wani bai da daraja ko a'a, ba haka bane. Yace muna so ne mu bayyana irin yadda malamai suke aikin su, saboda wanda al'amarin ya boyi gare shi na daga aikin malamai ya iya ganewa. Wato in da kana zargin malaman hadisi, me yasa suke cewa hadisi kaza sahihi, me yasa suke cewa hadisi kaza hasan, me yasa wata ran su ce wannan hadisin da'ifi ne, sai malam yace asali daga malaman da suka ruwaito ne. To ga karatun shine yace wa innama masalna ha'ula'i fit tasmiya, abinda yasa muka buga misali da sunan waɗannan li yakuna tamsiluhum simatan, dan ya zama misali da muka yi da su ya zama alama ce, yasduru an fahamiha, wadda za ta fito da ainihin wato daga fahimtar man ghabiya alaihi tariqu ahli al-ilm, wanda ainihin hanyar da malamai suke aiki na inganta hadisai da raunata su da kyautata su, wanda hanyar ta koyi gare shi, man ghabiya alaihi tariqu ahli al-ilm, wanda hanyar malamai ta koyi gare shi, fi tartibi ahlihi fihi, a wajen ainihin wato jera malaman ainihin wato hadisi a cikin aikin su na hadisi din. Ma'ana kun fahimci maganan nan jama'a? A cikin mutane, ba fa a cikin mutane ma gaba gari ba, a cikin malamai da basu karatun hadisi ba, da kuma malamai musamman masu wa'azozi, akwai fa wadanda basu san dalilin da yasa ake cewa wannan hadisin sahihi ne, wannan hasan ne, wannan kaza ba. Misali yanzu misalan nan da nake yi, idan ba mutum yayi magana makarantar primary ko secondary ko jami'a ba, in yaji ana cewa jarabawa 100 bisa 100 ita ce A, jarabawa 30 bisa 100 ita ce F, jarabawa kaza bisa kaza ita ce kaza, wani ba zai fahimci abin ba. To kaga ana son abin ya bayyana, sai a buga mishi misali, sai a ce yanzu cikin ƴaƴanka akwai wanda da ka faɗi magana sai ya fahimta, akwai wanda sai ka maimaita, wani sai ka rankwashe shi, haka ne. ya aka yi haka ta faru ba kai ka haife su ba me yasa ka haifuwa ne ya zama gaula me yasa wani kuma ka haife shi fa fasaha jama'a kun fahimta ashe fahimta ce da Allah madaukakin sarki yake halitta kowa da bambanci ko to ko haka idan irin waɗannan suka tashi haifar da wani sakamako na ilimin su dole ba a samu bambanci ba zai yi kuma a ce sun zama daya ba jama'a kun fahimta to shine yace abinda yasa muka kawo misalin waɗannan saboda so muke yi fahimta ta bayyana ga wanda aikin malamai ya boyu gare shi fala yuqassaru bir rajuli al'ali alqadr an darajatihi domin kada a rage wa mutumin da yake da madaukakiyar daraja da darajar tashi yanzu kamar Imam Malik idan ka tara malaman Najeriya kashi 100 to kashi 5 daga ciki su ne kadai suka san Imam Malik duk sauran hayaniya baka samu su ne akan cewa sun san darajar imamu na Maliki in aka ce to fada mana me matsayin Imam Malik a ilimi wani ma bai san Imam Malik ba sahabi bane ko ba tabi'i bane ko ba annabi bane shi dai imamu na Maliki kawai zai ta kunfar baki imamu na Maliki wato sanin da yawa imamu na Malikin ba sani ne na ilimi ba sani ne na shanu jama'a kuna fahimta abinda ake nufi da sanin imamu Malik shine ka san imamu Malik in his academic form a matsayin shi na ilimi na gaskiya ko kun fahimta jama'a to galibin waɗannan irin malaman waɗanda suka san su sune waɗanda suke harkar ilimi yanzu zai zama ɗane a anguwar ku aka haife shi kullum yana wuce yana tafiya makaranta ana nan ran nan dan ya zama professor in ka je ka tambayi mutanen anguwar me matsayin wannan zai ce a dan gidan wancan ne ta ga 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 baban shi ne yana sai da kaza da Allah bakin titi ko kun fahimta kaga duk bayanin da suke game da shi har yanzu ba su san shi ba dan ya shiga jami'a sai a ce a prof ne prof kuma kai Allah in gidan wani ne kaza kaga duk hayaniyar da suke sun san shi ba su san shi ba so da haka idan ba ka zauna ka karanci Imam Malik karatu na musamman ba dan kawai kana jin sunan shi shine Hausa yake kira sanin shanu to abinda Imam Muslim yake cewa abinda yasa malaman hadisi sukan tsaya su tantance kowane malami saboda kada mutumin da ke da madaukakiyar daraja a ruguza mishi darajar shi ko kun fahimta sannan wala yurfa'u muttabi'ul qadri kar kuma a daga wanda yake da zubabbiyar daraja fil ilmi fawqa manzilatihi shi kuma ya wuce darajar shi sai yasa kowane malami malaman hadisi suka tsaya suke bayyana matsayin shi jama'a
idan na so buga muku misali jama'a za su iya dauko takaitaccen littafi a cikin ainihin wato ilimin hadisi wannan littafi yana da dogon tarihi wani babban malami mai suna al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ya rubuta littafi ya sanya wa littafin al-Kamal fi ar-Rijal wato cikakken tarihin mazajen hadisi wannan littafi kwatankwacin mujalladi 60 ne wato za a iya cika pickup daya littafi daya ne yana tarihin malaman da kake jin sunayensu a cikin Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi da Ibn Majah kowane malami za a fadi matsayin shi a ilimi suwaye malaman shi suwaye daliban shi suwaye kaza malamai suka bi suka yi ta rairaye wannan littafi suka yi ta rairayewa har rairayewa ta karshe ta zo ta zama haka taqribu tahzib to yanzu wannan littafin duk wani mutum da kake jin sunan shi a cikin Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Ibn Majah to akwai tarihin shi anan akwai kuma bayanin matsayin shi to amma wannan da yake takaitacce ne bari in dan karanto maka in yi dauki daidai kaji yadda malaman suke aikin su kaji kowane malami irin yadda za a tede shi a takaice sannan daga ƙarshe a faɗi matsayin shi na ilimi to wannan matsayin nashi na ilimi shine zai bayyana a ran da ya ruwaito hadisi sai kaji an ce hadisin ingantacce ne to koma ga wancan matsayin sai kaji an ce hadisin kyakkyawa ne koma ga wancan matsayin sai kaji an ce hadisin mai rauni ne to koma ga wancan matsayin
fataran ma sai ka ji an ce ƙarya yake, saboda mai a can da aka zo tarihin cewa aka yi makaryaci ne, to duk magana da ya faɗi sai a ce mecece ƙarya ce. Bari ku ji, yanzu na yi mana malam buɗo mana littafi ne kawai na buɗo gashi, yanzu gashi ka ga da ya zo ya kawo tarihin ainihin wani malami, ya ce Kulthum ibn Jabar al-Basri, wani malami ne mai suna Kulthum ɗan Jabar mutumin Basra, sai ce Saduqun mutumin kirki ne, amma sai ce yukhti'u, yana yawaita kuskure. Duk wanda kaji sun ce yukhti'u, kuskuren yayi yawa ne har aka bayyana, inda kuskure ne gama gari ba a bayyana kuskure, saboda kowa ma yana yi, amma in kuskuren ya bayyana shi ne sai ce yana kuskure, wato kuskuren shi ya fi daidai ɗin shi yawa. To yanzu wannan ran da ya ruwaito hadisi yana nan rataran, sai ka ji an ce haddathana Kulthum ibn Jabr al-Basri, sai ka ji malamin hadisi ya ce wa kace, a ce Kulthum ɗan Jabar, sai ya ce a sun ce Saduqun yukhta, ci gaba da an ci gaba hadisin, sai ce to a ɗauko wannan hadisin a dubi riwayar Imam Ayyub as-Sakhtiyani, misali a ce shi ma ya ruwaito hadisin, sai aka samu cewa riwayar Ayyub as-Sakhtiyani da ta wannan Kulthum ɗan Jabar sun sha bamban, sai ya ce to dama fa wannan an ce yana kuskure, wancan kuwa ba a siffanta shi da haka ba, cewa aka yi siƙatun sabtun, amintacce ne tabbatacce a cikin aminci, to ba za ka hada da wanda aka ce eh mutumin kirki ne amma yana da yawan kuskure ba. To in aka samu wannan mai yawan kuskure ya saba wa wancan da ba a siffanta shi da yawan kuskure ba, kai ba ka ga abu ya bayyana, ko kun fahimta jama'a? A ƙarƙashin haka shi yasa za ga wani lokacin in refinery za su ɗauki ma'aikata da ma'aikatu manya-manya da suka san cewa suna harka da ƙwararru ne kuma suna biyan kuɗi mai yawa, sai ka ji sun ce kadai za su ɗauki wanda yake da 2-1 ne, wato wanda ya samu second class upper a digirin shi, wato wanda ya ci digiri na biyu, wanda ya samu digiri na biyu amma martaba ta ƙasa fa sai su ce ba za su ɗauke shi ba, wanda ya ci digiri na uku fa sai su ce, wanda ya sha da ƙyar mai pass sai su ce wannan kan ma ya shigo. Ashe ka ga gwargwadon yadda takardar shi ta digiri ta nuna, gwargwadon yadda za a ɗauke shi aiki ko a ƙi ɗauka shi, haka wannan gwargwadon yadda malaman suka gano halin shi, gwargwadon yadda hadisin shi zai zama a karɓa ko ba a karɓa ba. Wannan duk muna buga wannan misalin ne kamar yadda Imam Muslim ya ce, saboda waɗanda da ba su san me yasa malaman hadisi ke cewa hadisi kaza ya inganta kaza bai inganta ba, mai wa ma har suna zargi, Imam Muslim ya ce a daga masu riwayar ne. To kaji wannan kenan, yanzu in ka taho kuma sai ga wani Kulthum ibn Jabar al-Khuza'i, sunansa ɗaya da wancan, amma shi wancan mutumin Basra, wannan ba Khuza'i ne, al-Kufi mutumin Kufa, sai ya ce maqabulun, shi kuma maqabulun, in sun ce maqabulun abinda suke nufi ana karɓar riwayar shi in sun yi tare da wani, amma shi kadai ne ba za a karɓa ba, ma'anar maqabulun kenan. Sai kuma ya sake cewa Kulthum ibn Jawshan, ga wani Kulthum ɗan Jawshan ar-Raqqi, sai ya ce da'ifun, sai ya ce shi kuma mai rauni ne. To yanzu ka hada wannan mai rauni, ina fata an gane, da kuma wanda misali bari mu buɗo wanda za ka ji Aliyu ibn Bahar ibn Barri, kaji wannan ko? Shi kuma sai malamai suka ce siqatun fadilun, amintacce ne mai falala. Idan wannan ya ruwaito hadisi, wancan ba'ifi ya ruwaito hadisi, kana tsammani duk a ce sahihai ne? To kaji yadda malamai suke aikin nasu, yasa ba daidai bane kawai dan kaji malami yana ta bayanin abin da ya wuce iliminka sai kawai ka tashi kana surutu. Abubuwa ne waɗanda suke dinin da these are scientific methods, abubuwa ne na kimiyya da fasaha wanda beyond ilimin Bature, wannan abin ya wuce ilimin Bature, Bature kanshi ba shi da wannan ilimin na tace abubuwa da tantance su haka, ba su da irin wannan. Bature kawai abubuwa suka zo mishi, duk wanda ya aikin jarida ya san yadda ake aikin editing, za ka zauna ne kawai ka auna kaza ka auna kaza shikenan, sika ce to shikenan a sa kaza, mai yiwa maganar da ka zaba ita ce ƙarya. Malamin hadisi, in har malamin hadisi ne, in har ya ingantar da hadisi, ya tabbata ya ingantar da shi, to haka take, dan zai ingantar da shi ne a bisa ka'ida, to duk wanda ya iya wannan ka'ida in yazo ya dora ta zai ga abin ya tafi daidai. Shine duk inda aka samu wanda ya iya arithmetic, aka ce 8 minus 2 sai a ce me 6 to ɗayan ma in yazo wanda ya iya shi ma in yazo ya ce a bari a duba yaya sai ga formula da ya amfani da ita is a simple arithmetic formula 8 minus 2 a cikin 8 in aka kwashe 2 ya zama saura 6 ba wani wanda saboda ilimin lissafi zai zo ya ce 8 in aka kwashe 2 ya zama 14 ba wanda zai faɗa haka dan ba plus aka ce ba tun inganta wasu ba su inganta ba wasu sun fi wasu inganci shine Imam Muslim yake cewa irin waɗannan mutanen ba su gane yadda ake aikin bane to shine sai yace to bari ya dan buga misali mai yiwa misalin ya taimaka irin wannan aikin na malamai ya bayyana Allahu akbar idan ya zama su Imam Muslim sun sha zargi a wancan zamani me kake tunani da wannan zamani kuma Imam Muslim kaji abin da yake cewa yace abin da yasa su malaman suke fitowa suke wannan aikin saboda kada mutumin da yake da babbar daraja a zartare shi wanda kuma bai da ita a daga shi sai yace wa qad zikira an Aisha radiyallahu anha annaha qalat Imam Muslim yace domin kuwa hakika an ambata daga Aisha Aisha tace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an munzila an-nasa manazilahu manzon Allah ya umarce mu da mu aje mutane a matsayin su ma amana taqa bihi al-qur'an sai Imam Muslim yace to ka hada wannan magana da Aisha ta fadi annabi ya fada da kuma abin da al-qur'ani ya furta min qaulillahi ta'ala na magana Allah madaukaki da yace wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da duk wani mai ilimi akwai malami yanzu kenan in ka dauko wannan magana da Aisha tace annabi ya umarce mu mutane mu aje su a matsayin su wato kenan ashe annabi ya san sallallahu alaihi wasallam annabi ya san cewa mutane ba matsayin su daya ba to dan haka kowanne mutum a aje shi a nashi matsayin shi yasa Allah madaukakin sarki da kanshi shi yake aiko annabawa amma sai yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ce waɗancan manzanni mun fifita wasu akan wasu kaji annabawa ma wasu sun fi wasu ashe in a malamai an samu wasu sun fi wasu ashe ba abin mamaki bane sannan sai ka dubi wannan maganar da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi Aisha tace annabi ne ya umarce mu mu rinka aje mutane kowa da matsayin shi yanzu misali mutumin da ya haife ka babanka ne kanin shi ma babanka ne mutumin da ya dau daya baka babanka ne dukkan waɗannan matsayin su a musulunci baba baba amma kowanne da matsayin shi na ubantaka koko daidai suke kuma akwai matsayin shi wannan shi ya haife ka in kaje zaka ce baba barka da asuba wannan kanin wanda ya haife ka ne shi ma zaka ce baba barka da asuba wannan kuma kana auren yashi ne shi ma in ka ganshi zaka ce baba barka da asuba in wani ya gani sai ya ce wai kai baba uku kake da su sai ka ce ai sun fi uku ma to amma matsayi fa kowa da nashi to ashe yanzu aikin da malaman hadisi suke yi na kowane malami su faɗi matsayin shi umarni ne daga annabi ko ba umarni ne daga annabi ba umarni ne daga annabi tun daga shi Aisha ta ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an munzila an-nasa manazilahu manzon Allah ya umarce mu kowane mutum mu aje shi a matsayin shi sai yace ka hada wannan magana ta annabi ma amana faqa bihi al-qur'an tare da magana da qur'ani ya furta min qaulillahi ta'ala na maganar Allah da yace wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman duk wani mai ilimi akwai malami fa ala nahwi ma dhakarna min al-wujuhi jama'a kun ji waɗannan bayanan na musulmi sai yace to a bisa waɗannan fuskoki da muka ambata muallifu ma sa'alta min al-akhbari ar-rasulillah za mu tattara maka hadisan da ka tambaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Muslim dan Hajjaji kenan kar ku manta wani ne muka fadi abokin shi ko kuma dalibin shi ya tambaye shi cewa ana gafarta malam duk da mun yi karatu tare amma Allah ya maka baiwa wadda ni bai mini ba. Ina fatan ka sama min wani littafi da zaka bi ka tace mini hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama masu kwari da nagarta waɗanda mutanen kirki sananno suka ruwaito su, amma ba ni son littafin yayi yawa, kuma kada ka cika maimaita maganganu domin yawan maimaitawar zai sa in gaza fahimta. To wannan malamin ne Imam Muslim yake cewa to kaji yadda muka ambata a baya din nan, to a bisa haka zamu rubuta maka littafi. Saboda haka a bisa haka ya rubuta littafi tare da cewa waɗannan abubuwan da muka tsaya muka warware su a hankali, wannan na daga cikin wurare masu wahala a Muslim inda muka tattauna din nan. Da yawa wasu malamai sai su ce a'a Muslim abubuwan da ya faɗa zai warware, bai warware su ba, ɗaya ya faɗa kawai, a'a bi ya warware su shine kuka ji mun faɗa. Tun daga shi daga ƙarshe ya ce ala nahwu ma zakarna min alwujuhi, fuskokin da muka ambata, dama ya ce hadisi kashi uku kuma fuska tabaka uku duk ya ambace su, shine hadisi ingantacce, mafi inganci, da wanda ke kasa da shi, da kuma wanda ke biye da shi, shine ya buga waɗannan misalan. To sai ya ce a bisa wannan tsarin to za mu ainihin tattara maka hadisan manzon Allah da ka nemi mu tattara maka, ba za a maimaita din ba sai inda ya zama dolan dole, amma duk inda bai zama dolan dole ba to ba za a maimaita ba. Sannan kuma za mu rubuta maka su ne wasu sun fi wasu inganci, sannan wasu kuma na ƙasa da su. Don haka ina ƙara maimaita muku a cikin Sahihu Muslim akwai hadisin da za ka ɗauko shi ka ce haza hadisun hasanun, in kana son ka ga misalin wannan aikace ka ɗauki takhrijin Bulughul Maram na Malam Samir, za ka ga Ibn Hajar ya ɗauko hadisi cikin Sahihu Muslim, in Samir ya zo sai ka ji ya ce hasanun, to karka rude ka ce a hadisi hasan a Muslim, sai ya ce Muslim ya faɗa da kansa ai, ya ce da ba sahiha wasu sun fi wasu, amma a jumlance da hadisi hasan, da hasanun li zatihi, da hasanun li ghairihi, da sahihun li zatihi, dukan su menene sahih shine da wanda yake 50%, da wanda yake 60%, da wanda yake 70%, da mai 90%, da mai 100%, kai da mai 100 plus ma in akwai, dukan su a jumlance zai za a ce sun yi pass, sun hai, sun ci jarabawa. Amma in aka zo ana so kuma a waɗanda suka ci a ce waye na ɗaya, sai a ce wanda ya ci 100, waye na biyu wanda ya ci 70, waye na uku wanda ya ci 60, waye na kaza kuma shikenan. Sai da haka a cikin waɗanda suka ci jarabawa kaga ana samun fifiko. To shine sai ku ɗauki waccan ka'ida, gata nan ita ce Allah ya faɗa mana. Annabawa ma da suka fi kowa a duniya, amma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki wasu akan wasu. Idan ka tattaro annabawa guda biyar a duk duniya su suka fi kowa su kuma, su ne Annabi Nuh, Annabi Ibrahim, Annabi Musa, Annabi Isa, saiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan annabawan su ne Allah madaukakin sarki ya ɗaukake su fiye da kowane annabi, kuma ya ba su darajar da bai bayo kowanne ba, har ya kira su da ulul azmi minar rusuli, har yake cewa annabi wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kai hakuri kamar yadda manyan manzanni suka yi, wala tasta'jil lahum, kar kai gaggawa, kar kai musu mugunyan addu'a. Amma tare da haka a cikin waɗannan biyar din da Allah ya daukake su, kuna jin darajar su da a darajar su ɗaya ba, to ka shiga duk wani barikin soja ka je ka tattaro general general na soja guda uku, dukan su general ne, amma za ga ɗaya na farawa ɗaya, saboda ɗaya ya shiga aiki a watan January, ɗaya ya shiga aiki a watan February, to wanda ya shiga aiki January din nan da wanda ya shiga aiki February akwai tazarar wata ɗaya, to wancan general ne amma kuma senior ne akan wancan, don haka in aka haɗu da safa wancan na February shi zai fara tsara ya gaisuwa. Da fata an gane, kaga a tsakanin general sun ma kenan, to haka a tsakanin annabawa Allah ya fifita fiyayyen halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallawa a cikin waɗannan guda biyar din, in ka cire annabi kuma cikin su a cikin hudu din sai ka ce kuma Ibrahim ya fi sauran, idan ka cire Ibrahim ya rage yanzu Nuhu da Musa dawa, sai kuma ka ce Nuhu ya fi, in kuma ka cire ka bar Isa da Musa sai ka ce Musa ya fi amma kuma daga farko an ce sun fi kowa to saboda haka haka al'amarin yake to dan ne ba a ce cikin malamai malamai dukan su daya ne to a karkashin haka in dai har mun yadda cewa malamai ba daya bane to abinda wane ya ruwaito dole ne ya fi na wane ko ya gaza na wane da gargwadon fifikon ko gazawa shikenan sai ce to haka za mu rubuta littafin Allahu akbar Allah ya ji kan Imam Muslim yace fa amma ma kana minha an qaumin ta Imam Muslim ka ji ya gama fada maka to ta iya waka ce to algafarta malam cikin littafin ka muna sa rai mu ga riwayoyi daga mutane masu soki burusu da makaryata da sakarkaru sai yace fa amma ma kana minha an qaumin amma dukkan hadisan da suka zama daga wasu mutane ne hum inda ahlul hadisi muttahamuna wadannan mutanen abin tuhuma ne a wurin malaman hadisi au inda al-aksar minhum ko kuma mafi yawancin malamai suna tuhumar su falasna natashagalu bi takhrij hadisihim ba za mu bata lokacin mu wajen fitar da hadisin su ba kamar suwa ka abdullahi ibn miswar kama abdullahi dan miswar abi ja'far al-madain abdullahi dan miswar abi ja'far al-madain kaga wannan mutumin yanzu bari ku ga misalin da zan yi muku yanzu ka ji sunan shi abdullahi dan miswar ko to bari mu gani a cikin wannan littafin yadda ake yi jama'a wato zaka je ka zauna wurin malamai ne ka dahu kamar yadda zaka zauna cikin kanikawan kana son ka iya gyaran mota ka dahu har ya zama kawai da ko a duhu kalalu ba zaka iya dauko spana 13 ka san bakanike yana kawo wannan matsayin ko haka aka zauna ne sai ka dahu a hannun su kuna ga yanzu ina cewa zan budo gashi har na budon da Abdullahi yake sunayen Abadila din kuma suna da yawa to yanzu sai ka zo ka duba Abdullahi ibn Khalifa Abdullahi ibn Rabi' Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Sulaim Abdullahi gashi haka har zaka taho sai ka zo kan Abdullahi ibn Miswar Abdullahi ibn Amr Abdullahi ibn Musayyab sai ka ce to shikenan yanzu ka fara zuwa wurin Mimun sai ka natsu Miswar aka ce Mimun Sinun Wawun kaga zaka tafi karshe kenan da Abdullahi ibn Maslama da Abdullahi ibn Muslim da Abdullahi ibn Muslim da ainihin wani Abdullahi ibn Hurmuz to kaga sai ka sake dawowa sai ka bincika karshe sai ka zo sai ka gano wani abu shine Abdullahi dan Miswar din ba shi a cikin littafin nan to wannan sai ya alamta maka wani abu shine ne be da hadisi a cikin dayan cikin littafan nan guda shida kenan Bukhari bai ruwaito hadisin shi ba Muslim bai ruwaito ba Abu Dawud bai ruwaito ba Nasa'i bai ruwaito ba Tirmidhi da Ibn Majah ba su ruwaito ba amma in har ka matsa bincike fa ka ganshi to ka tabbatar da cewa babu shakka ha yana da hadisi a dayan waɗannan littafan saboda haka bari a matsa bincike din ka gani gashi nan Abdullah ibn Mu'az Abdullah ibn Maymun na'am ai dole suke fitowa kararren su bayyana ai nan ba a saka yawa Abdullahi ibn Mughaffal Abdullahi gashi babu sunan shi babu shine tabbacin cewa babu ainihin ba shi da hadisi a cikin waɗannan littafan duba mana cikin littafin nan a hankali kafin mu ci gaba da karatu nan ko za ku ga ad-du'afa wal matrukin ko na Imam an-Nasa'i bari ku ji abinda Imam al-Bukhari ya rubuta wani littafi ya sanya wa littafin gashi ad-du'afa as-saghir Imam an-Nasa'i ya yi ad-du'afa wal matrukun to bari mu duba ina son ne ku fahimci ya malaman nan suke aiki sai ka zo sai ka duba Abdullahi dan Miswar Ainun Abdullahi dan Miswar Abdul A'la
Abdullahi ibn Salama, Abdullahi ibn Busrin, Abdullahi ibn Sharik, Abdullahi ibn Maisara, Abdullahi ibn Lahi'a. Kaga nan ma Imam al-Bukhari yana ishara zuwa ga bai kawo shi a nan ba. In fa ka fara ganin haka to al'amarin wannan mutumin yayi tsanani kenan. Ma'ana sai an tafi littafai irin su littafin al-Jarh wa at-Ta'dil ko at-Tarikh al-Kabir na al-Imam al-Bukhari da makamantansu. Galibi in kaga ka fara neman sunaye irin wannan Allahu Akbar, gashi al-lamba ta 333 Imam al-Bukhari ya kawo shi. Lamba ta 333 Imam al-Bukhari ya ce Abdullah ibn Miswar al-Madaini, sai ya ce matrukul hadith. Kaji malamai sun yi watsi da shi dai a wajen hadisi ne. To in ka koma kana bincike, kan matsa bincike, sai kaga sai malamai sun kwakulo maka asalin matsalolin shi. Kaji dai wannan, sai mu sake duba. Kun ji abin da Bukhari ya faɗi, ya ce matrukul hadith ko? To sai kuma a koma al-Imam an-Nasa'i, Malam Ahmad dan Shu'aibu, shi ku cewa ya Abdullahi ibn Maisara, Abdullahi ibn Busrin, Abdullahi ibn Waqid, Abdullahi ibn Miswar al-Madaini, shi ma Imam an-Nasa'i irin kalmar Bukhari ya faɗi, gashi a lamba ta 350 ya ce mai matrukul hadith, an yi watsi da shi a hadisi. Idan ka karanta a cikin ainihin sharhi a nan ƙasa, bari ku ji abin da suka ce. Abdullahi ibn Miswar, ibn al-Miswar, ibn Awn, ibn Ja'far, ibn Abi Talib al-Hashimi. Kaji ma fa jikan Abu Talib ne, jikan Sayyidina Ali ne. Abu Ja'far qala al-Bukhari yace kana Abu Ja'far yaba'u al-hadith, ya kasance yana kirkira hadisan ƙarya yana danganta annabi. Wa qala Ahmad wa ghayruhu, al-Imam Ahmad da shi da waɗansu malaman suka ce mau ahadithuhu mawdu'a, hadisan shi da yake ruwaitowa ƙarya ne. Kashi nan sai malam ya faɗi sunayen littattafan da zaka duba. Za ku yi hakuri in faɗi don ku gane yadda malaman suke aikin su. Yace a duba cikin littafin Bukhari as-Saghir, shine wannan da muka faɗi, shafi na 67, da kuma cikin al-Kabir at-Tarikh al-Kabir a cikin mujalladi na 5 shafi na 195, da kuma littafin al-Majruhin na al-Imam Ibn Hibban mujalladi na 2 shafi na 24, da kuma littafin al-Jarh wa at-Ta'dil na Abdurrahman a mujalladi na 5 shafi na 169, da littafin al-Mughni fi Du'afa na al-Imam Adh-Dhahabi mujalladi na 1 shafi na 358, da littafin al-Mizan wato Mizanul Iqtidal mujalladi na 2 shafi na 504, da littafin Lisanul Mizan a cikin ainihin wato mujalladi na 3 shafi na 360. Waɗannan littattafai jama'a kun ji su, ga su malamin ya bayyana ga shi a ƙasa, yace dukka je ka duba zaka samu cikakken tarihin wannan mutumin. To wannan mutumin kaji abin da aka faɗi a kan shi, shine musulmi yace irin waɗannan ba za mu ɓata lokacinmu ba, ba za mu kawo hadisan su ba. Kaji yadda suke aikin su malaman, yasa ba wai tuwo suke ci su koshi ba kawai su banki fura su tashi baccin rana kawai sai yace wannan hadisi ƙarya na, ba haka ake ba. Wa Amr ibn Khalid, da Amr dan Khalid, wato duk sunayen nan da musulmi yake faɗi fa da a ce Jarh wa at-Ta'dil ne, karatun Jarh wa at-Ta'dil ake. Duk sai mun tsaya fa jama'a, an sa ku to sunan sunayen kaddin su, an ga abin da malamai suka ce, saboda ba wani malami da ka zaka ji sunan shi wanda malamai ba su san shi sun yi magana akan shi ba. Sun rubuta littafai, littafai mafi yawa da girma da aka rubuta a duniyar musulunci su ne littafan ilimin hadisi. Akwai littafi kwa ɗaya muna da shi a makarantar nan, 82 volumes, duk akan tarihin irin waɗannan mutanen ne, na gari ɗaya ma, dan yana tarihu Dimashq ne kawai. Duka malamai sun bayyana, duka gama abin da kake, malamai sun yi aiki. Ana buƙatar ne yanzu ku ku tashi ku karanta, ku tace ku karantar da al'ummar zamanin ku. Kuma an rubuta su ne dan mu musulmi, ba an rubuta su bane kawai shikenan dan arabu da su, sai a ce waɗannan tafan ba a karanta su,
in ku baku karanta ba wai zai karanta su jama'a ko kun fahimta a kalla yanzu karatun da muke ko kai ba dalibin ilimi bane amma ana creating awareness in you ana wayan maka da kai goban ka kamo gidan radio ka ji wani ya ce hadisin nan bai inganta ba sai ka ce mun gano sirrin yanzu a kalla kaga an samar da ci gaba domin abu ne ko ka ki ko ka so zai faru domin guguwa ce ta kada a duniya gaba daya ta canji saboda haka ya rage in ma ku tashi ku bi sahun duniya in ba haka ba a bakku a baya daliban ku su tafi karatu kasashen duniya sai a je ane musu dariya ku ba ku san kaza ba eh ba ku san kaza ba eh malaman ku ba su karantar da ku kaza ba sai ai ta mamaki ya aka yi haka to ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace da Amr dan Khalid wa Abdul Quddus Shami wa Muhammad ibn Sa'id al-Maslub wa Ghiyas ibn Ibrahim Sulaiman ibn Amr Abi Dawud an-Nakhai wa ashbahihim yace kaga waɗannan da muka ambaci sunayen su da makamantan su mimman tuhima bi wad'il hadith waɗanda aka tuhumce su bi wad'il ahadith waɗanda aka tuhumce su da kirkirar hadisai na ƙarya wa tawlidil akhbar da kuma haifo hadisai shine ya shiga daka ya haifi hadisi ya fito za ku mamaki in ka karanta tafsirin wallahi za ka yi mamaki jama'a mutum ne ba gan shi da nade dan rawani da alkebra amma bai da aikin komai sai daga juma'a zuwa juma'a zai shiga cikin gida dan juma'a sai fito da hadisan ƙarya ya tabaza su a cikin mutane misali wancan mutum da na tsaya na warware muku tarihin shi wancan ainihin Abdullah ibn Miswar Abu Ja'far akwai wani dan uwan shi shima Abu Ja'far ibn Razi shi rawaito hadisin da iyayenmu da kakannin muka tashi suna aiki da shi a kasan nan hadisin cewa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqnutu fi salati al-fajr hatta faraqa ad-dunya هذا حديث منكر ضعيف لا اصل له في دواني السنه الصحيحه تو النبي tun da yake kullun al-qunuti yake a sallah asuba aka muka tashi mu ga ana aiki da wannan hadisin zaran an gama karatun fatiha da sura sai ka ji liman yayi shiru qunuti ake yi wannan hadisin Abu Ja'far ibn Razi shine ya ruwaito shi huwa munkarun muttahamun da'iful hadith kaga ashe dole tunda ana karanta hadisan nan dole a rinka tsayawa ana tacewa ana tantancewa ana gane menene ake ciki ne Imam Muslim yace duk waɗannan baki ɗayan su an tuhumce su da kirkirar hadisai da kuma kago hadisai na ƙarya shine bi wad'il hadisi wa tawlidil akhbar an tuhumce su da kirkira kago hadisai da kuma kirkirar hadisan malami ne babban malami limami mai wa'azi matar shi tana sai da nakiya to nakiya kuma ka san galibin ta kwana ta kan yi tsami ko ta bushe to ran nan matar shi tai nakiya har almuru nakiya ba a zo an siye ba malami ya shigo gida da la'asar sakaliya matar shi tana ta masifa yace lafiya kike fada tace ina hankali na lafiya ga nakiya nan yau ba a siyar ban ta kwana kuma kaza kaza jali ya kare kaza kaza yace ki kwantar da hankali nakiya ki za ta kare tace magarba tana kare kana ce an kwantar da hankali na yace nace miki ki kwantar da hankalinki nakiya ki za ta kare shi ya san abin da ya shirya da ya shiga daki shikenan sai je ya tsaro hadisi kaka zo kai sallar magarba shikenan an idar da sallar magarba ya miƙe alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru kawo duk jawabai aka kawo can wa'azi sai yace ruwina ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala al-harisa tashidd al-mi'zar murwayto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nakiya tana maganin ciwon mara nakiya na maganin ciwon mara eh wannan hadisi yau aka taba jin shi nakiya eh to ina ba samu nakiya da al-murun nan sai aka bincika ai gidan malam ma da nakiya sai aka je aka wawashe ya shigo ya ce ba na gaya miki ba mu ba na wasa ba ne ba to yanzu wannan mutumin gobe zai zo ya ce mana manzo Allah ya ce mu karba dan tasha ne mu ko area boys irin su ne fa suke ta cutar da musulunci jama'a shine Ibn Mubarak wata ran da ya wa'azi akan ire-iren waɗannan mutane sai wani almajiri ya ce mishi algafatta malam waɗannan irin hadisan nan gaba ya za a yi da su ku kuka mutu sai yace bal ya'ishu lahal jihad ba yace kowane lokaci sai Allah ya kawo waɗanda za su tace su Allahu akbar wannan mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ba zai taba barin addinin annabi ya lalace ba duk yadda duniya ta rikice sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ka duba a yau littafin da yafi kowanne corruption a duniya shine littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa da annabi Musa saboda Allah bai alƙawarin zai tsare su ba haka suka ce the most dangerous book on earth is the Bible therefore keep it under key and lock suka ce littafi mafi hadari duk duniya shine Bible dan haka ka saka shi a daka ka kulle da bakin su ka fadi suka ce 50,000 errors in the Bible suka ce kurakurai dimuwa bankaura 50,000 a cikin Bible su da kansu wata rana ranar Lahadi muna zauna a Abuja a sokoro wani bai bude bature ne haka aje mu shi a ba za ka je church bane yace no I don't want anybody to disturb my brain yace ni yaushe ban je neman hayaniya ya ruda min kwakwalwa sun san da hayaniya ne saboda Allah bai alƙawarin zai tsare addinan ba shi yasa sai aka samu makaryata irin su Paul wato Bulus suka zo suka ruda littafin suka hadu da maguzawa irin sarki Constantine suka rikita littafin aka canza komai da ke cikin littafin aka kawo mafi girman abin da annabi Musa da Isa suka yi fada da shi aka sa a ciki kuma aka ce daga gare su ne shine tabbatar da shirka shine tabbatar da cewa Allah yana dada saboda Allah bai alƙawarin zai tsare littafin ba kuma sai ka samu malamin da yafi kowa sani a cikin addinin a yau yana tabbatar maka da haka amma a musulunci babu wannan duk yadda dirkaniya ta faru sai Allah ya daga wasu sai sun ce a gane manzon Allah nan shirme ne saboda Allah yayi alƙawari sai ya tsare addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah yace mu muka saukar maka da alqur'ani ka kwantar da hankalinka zamu tsare maka abinka saboda haka alqur'ani ba zai lalace ba hadisi ba za su lalace ba ya'ishu lahal jihad ba haka suka ce komai tsawon zamani sai an samu waɗanda za su yi aikin kare su su ne ministocin tsaro na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaulahum ma kana fil ardi muslim walaulahum kadat tamidu bi ahliha walakin rawasiha wa autaduha humu Allahu akbar malai ce wa kadhalika man al ghalibu ala hadisihi al munkar kaji nau'i na farko na waɗanda ba a karban hadisan su ko su ne me waɗanda aka tuhuma da ƙarya da kirkirar hadisan ƙarya jama'a kun fahimta har yau fa ban fara kawo misalai ma na maƙaryatan na hadisan su na ƙarya ba ina so akwai babuka da Imam Muslim zai kulla mana a nan gaba a nan ne zan rinka ɗibo hadisan da galibi suna yawo a cikin mu ana aiki da su kuma waɗanda ba su inganta ba zan dauko su in buga misalin cewa yanzu wannan hadisin da ake aiki da shi ƙarya ne ga wanda ya kirkiri ƙaryar ga yadda aka yi insha Allahu ta'ala nan da ɗan makonni mako ɗaya mako biyu duk zamu zo waɗannan karatutukan wannan kai muna faɗin ka'idodin da Imam Muslim ya faɗi ne aji dai waɗannan yace ba zai kawo hadisan su ba saboda an tuhumce su da ƙarya da kirkira hadisan ƙarya wa kadhalika man al-ghalibu ala hadisihi al-munkar aw al-ghalab haka nan wanda ya zama galibin hadisin shi munkari ne ko kuma kuskure ne amsakna aiban an hadisihim su ma waɗannan za mu kame bakin mu daga kawo hadisan su kaji nau'i na biyu na yadda hadisai ke zama da'ifai hadisai suna zama da'ifai ne jama'a ta ɗayan dalilai manya guda biyu dalilin farko na komawa zuwa ga halin mai riwaya na ƙarya ko gaskiya dalili na biyu na komawa ne zuwa ga hadda shi ko kuma rashin ita hadda din wasu hadisan da basu inganta ba ba wai basu inganta bane saboda waɗanda suka ruwaito su maƙaryata ne a'a wasu ma hadisan waɗanda suka ruwaito su mutanen arziki ne amma ba su da hadda rashin haddan nan sai ta sa a ce ba za a karba hadisin ba kamar imamu abu hanifa yanzu imamu abu hanifa mutumin arziki ne mutumin kirki ne amma Allah bai mai baiwar rukun hadisi yadda annabi ya faɗe shi ba dan haka kaga shi yarwaito wani hadisi da'isi munkari yana nan cikin sunan ibnu maja hadisin gashi nan ana ta wa'azi da shi musamman an zo sauka qur'ani ko an zo hadda ko an zo kaza cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wannan riwayar da wannan ƙarakin riwaya ce munkara kuma abu hanifa yayi wata daga anas abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta hanya abu hanifa ba ita ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin babu kalmar wa muslima abin da ya tabbata kenan asalin hadisin amma abu hanifa sai aka samu ƙari a riwayar shi kamar imamu hafs mai riwayar hafs a cikin alqur'ani kaga wajen qur'ani daram ana karban riwayar shi amma wajen hadisi kuma shi hadisin shi da'ifi ne to ashe kenan kaga akwai mutanen kirki suna ruwaito hadisi amma sai zama hadisin su akwai kuskure ko kuma akwai wani abin kyama a ciki wanda za a kyamata saboda haka akwai mutumin kirki yakan ruwaito hadisi hadisin ya zama da'ifi zaka ce maka wannan iri ne sai ka ce irin waɗannan su ne ake kira al-hadisul mardud li sabab ta'nin fi rawi hadisin da aka ki karban shi saboda an soki mai riwayar to sukan mai riwaya kuma tana komawa zuwa ga dalilai goma ne biyar na komawa ga mutunci biyar na komawa zuwa ga hadda duk waɗannan fa malamai sun tantance su kuma in Allah ya so a cikin karatun nan na Imam Muslim zamu zo duk sai an tsaya an sakuce su an bayyana su dan mutane su san cewa waɗannan littattafan ba wai malamai ne kawai aka yi musu damu a gindin Darbejiya suka cha suka koshi ya tashi ta surutu ba waɗannan irin malaman kace musu professor ma ka rage musu karatu su ba a gwada karatun su da degree they are beyond a degree program don in kace wannan professor ne sai ka dauko mana yanzu professor da a duk duniya zai iya rubuta maka wannan so this is beyond a professor's work ta wuce aikin professor waɗannan malaman ba a gwada karatun su da degree Allahu akbar malan yake cewa wa kadhalika man al-ghalibu ala hadithihi al-munkar haka nan wanda ya zama galibin hadisin shi munkari ne abubuwan kyama ne a ciki saboda yana sabawa malamai aw al-ghalab ko kuma kuskure ne amsakna aidan an hadithihim suma mun kame baki ba zamu kawo hadisin su ba wa alamatul munkar fi hadith al-muhaddisi yace alamar munkari ko abin kyama ko mugun abu da za a samu a cikin hadisin malamin hadisi idza ma'ubat riwayatuhu lil hadisi ala riwayati ghairihi min ahli al-hifz war-ridha idan aka gwada riwayar shi ga wani hadisi da riwayar wani shi ga wannan hadisin daga cikin muhaddata waɗanda aka yarda da su da haka ake ganowa misali wani ya ruwaito hadisi wannan nan da ya ruwaito hadisi sai muka fara shakka anya sai mu ce mu je mu bincika a cikin malaman da su mun riga mun san su amintattu ne tabbatattu kamar Imam Malik kamar Shu'ba kamar Ayyuba Sakhtiyani kamar Abdullah ibn Awn waɗannan mun san su ba ma shakka dangane da tabbacin su to amma ga wani ya ruwaito hadisi mu bincika ko ɗayan waɗancan ya ruwaito irin wannan hadisin muna bincika sai muka ga Shu'ba ya ruwaito irin wannan hadisin sai mu dauki hadisin wannan da bamu sani ba sai mu gwada da na Shu'ba sai muka ga na wannan ya saba wa na Shu'ba sai mu ce to wannan ya zama munkar shine alamar hadisi munkari a cikin riwayar mai riwaya idan aka gwada riwayar shi da wani hadisi da riwayar wani shi amma wani shi din daga cikin muhaddata waɗanda aka yarda da su khalafat riwayatuhu riwayatahu sai a samu tashi riwayar ta saba wa tasu aw lam takad tuwafiquhu ko kuma da kyar za ta yi daidai da ta wancan muhaddaci ko kuma da kyar za ta yi daidai da lam takad tuwafiquha da kyar dan kadan ne za a samu ta yi daidai da waccan riwayar sai a ce to kaga alamar cewa hadisin nashi munkari ne ko kun fahimta jama'a misali kana zaune ma'aikacin banki ne kai tafi wane ya bugo maka waya wane eh ga kanina nan na aiko shi da check na naira 50,000 dan haka don Allah ai marmaza a bashi ma'ana ma'aikacin bankin abokin ka ne ashe san da wancan ke bugo waya wani ya ji sai marmaza shi wancan sai ya dauki wannan suna naka sai ya ainihin wato dauki checkbook irin na wannan bankin sai ya rubuta account number ta ƙarya sai ya tafi kan tebur sai ya samu wannan mutum yayi amfani da wancan abu da yaji kana gaya kaninka to amma sai zama adadin kuɗin da ya fada sai aka samu sun sha bamban da na wancan a lokacin da kace a bada 50,000 sai shi ya zo ya ce 700,000 kaga yanzu tun kafin a sanya waɗannan lambobin account akan computer ta ƙaryada da kago da sai kace a ni dai gaskiya ba haka yace in bayar ba aka malam eh ina shakkan maganarka ana cikin haka sai ga wannan yazo yace ranka ya dade barka da aiki ya yana ne wani ya aiko ni yanzu nan yace don Allah gashi ana karban wannan check da aka gwada sai aka ga yawa 50,000 kamar yadda aka ji tayi daidai da nan ku 700,000 yanzu ya akai ka gano waccan ƙarya ce saboda ka gwada ta da abin da ka sani na tabbas to alamar yadda suke aikin su kenan so aiki ne suke na ilimi jama'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi malam yake cewa khalafa riwayatuhu riwayatahu aw lam takat tuwafiqha fa idha kana al aghlab min hadisihi kadhalika sai malam muslim yace idan ya zama mafi galibin hadisin irin wannan mutumin haka ake samu yana yawan sabawa amintattu mutanen kirki kana mahjural hadis to shi abin kaurecewa ne a hadisi ghaira maqbulihi ba a karban hadisin shi wala musta'malihi kuma ba a aiki da hadisin shi kun ji jawabin Imam Muslim jama'a ba a karban hadisin ba a aiki da shi kaurece mishi ake saboda me saboda galibin riwayar shi in yayo sai ga ta saba wa riwayoyin mutanen kirki waɗanda aka yarda da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu karatu yayi karatu lokaci ya kure in Allah ya kai mu ranar asabar mai zuwa ranar lahadi mai zuwa karfe 4:30 insha Allah za a ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka a inda har yanzu fa jama'a sharar fage Imam Muslim yake yi kar ku manta waccan muqaddima ni ne ta wace na yi ta kasar biyar yanzu Imam Muslim zai yi tashi muqaddiman ne amma shi ma bai fara muqaddimar ba tukuna sharar fage yake yi ma'ana in za a yi daurin aure sai a ce wa yara su share wurin kafin a shimfida tabarma ma'ana har yanzu ba a shimfida tabarma ma da za a fara daukar karatun Muslim ba yanzu ana shara ne in ya gama wannan sharar to shine zaka ji ya zo ya kulla babin farko to wannan babi na farko zaka ga ya ce babu wujubir riwayati an istiqati wa tarkil kazzabina babin da ke bayani akan dole ne a ruwaici hadisi daga mutanen kirki kuma wajibi ne a bar makaryata wat tahdhir min al kadhib ala rasulillah da kuma tsoratarwa game da yiwa manzon Allah ƙarya to daga wannan babin ne jama'a Imam Muslim ya fara muqaddima yanzu nan yana tamhid ne na sha bambance muku akan bambance su da dama tsakanin tamhid da muqaddima to yanzu sharar fage yake yana bayyana abin da zai yi to in ya gama sannan kuma sai ya zo ya fara kawo ka'idojin da zai yi su to sa'an nan sai kuma ya zo main body sai ya zo asalin abin da zai yi din sai da haka yanzu matakin farko ake yana ce maka ga irin waɗanda yake karba ga irin waɗanda baya karba ga dalilan shi ga dalilai ga misalai in ya gama sai ya ce to dole ne a karba daga mutanen kirki kada a karba daga makaryata me dalili sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce kaza kaza ya ta kawowa in ya gama kuma shikenan to sai ya gama sannan ne sai ka ji kitabul iman matattara imani to an fara karatu kenan naka kamar yadda nace har yanzu kamar daurin aure ne za a yi karfe 7 na safe makai sallah asuba sai a ce yara su marmaza su share to har yanzu shara ake ba a gama sharar ba na gama sannan za a zo a shimfida tabarmi to tabarmin nan in ka gani shine zaka ce yau me ake a gidan nan sai a ce daurin aure Imam Muslim kenan Allahu akbar Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu
jama'an musulmi za mu saurara anan sai an jima kuma ga waɗanda suke da sarari za a yi karatun za a yi karatun Sahihul Bukhari karfe 8 insha Allah karfe ko karfe 8 da kwata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da musulmai a gobe babu karatu a wurin nan gaba daya sai a jibi ranar talata insha Allah akwai tafsirin alqur'ani sannan ranar laraba akwai ayi karatun sunan nasa'i ranar alhamis akwai karatun kitabul kaba'ir ranar juma'a akwai fiqhus sira sa'annan kuma asabar da lahadi sune sahihu muslim wadancan darussa dukkan su tsakanin magriba da isha ne tun daga talata laraba alhamis da juma'a tsakanin magriba da isha ne amma ranar asabar to wannan darasin sahihu muslim da la'asar ne sannan sai darasin asuba kamar yadda aka sani ranakun alhamis da juma'a ahkamul jana'iz asabar da lahadi ainihin wasiqatul ikhwan da danfodiyo Allah madaukakin sarki ya sa albarka Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am insha to kun ji an fadakar da mu dama mun ce zamu dan rinka shakatawa saboda rai dangin gora ne duk ƙarshen wata alhamis da juma'a ko to insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya sa muka karatu ranar talata da laraba to alhamis da juma'a insha Allah ta'ala sai mu dan shakata kamar yadda muka gaya jama'a hutu ne zamu dauka ba wai ta'abbudan ba a istirahatan dan mu je mu shakata dan dangin gora ne saboda karatun ya zama kusan kullun dan kenan to shine muka ce in Allah ya so zamu fitar da duk alhamis da juma'a na ƙarshen wata sai a rinka shakatawa sai zama lokacin da za a dawo an dan zama charged Allah ya taimaka na'am na'am a wannan bai shafi jama'a ba na mala na'am 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 zai rinka kawowa amma baya kawo su a matsayin asali su ne hujja a cikin littafin amma a muqaddima zai rinka kawo fatoyin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da sauransu a matsayin asarai ina fata an gane dangane da karfafa wata magana da makamantan su na'am su kawai gaba ɗaya suna hadawa ne suna cewa asar ko akhbar duka ɗaya ne kawai su duk abin da aka samo daga waɗanda suka gabace su ko su ce asarai ko su ce musu akhbaru duk ɗaya ne amma hadisi in suka ce su kuma to suna nufin kadai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ruwaito wata magana daga wani malami ba fatawashi ce su ce mata hadisi amma za su iya ce mata khabar za su iya ce mata athar insha Allah dan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu